السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da haduwa a wannan masallaci na Bilal bin Rabah wanda yake a kofar Marusa a birnin Katsina a wannan yammaci na 21 ga watan Ramadan 1447 wanda ya daidai da ranar 10 daidai ga watan March 2026. Wannan shine majalisi na 20 daidai a jerin majalisan da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka. Idan ba manta ba, jiya a darasi na 19 daga cikin wannan sura ta A'raf mun tsaya daidai inda Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladhina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya wa kadhalika najzil muftarin. Tabbas waɗanda suka riƙi ɗan maraƙi a matsayin abin bauta za su haɗu da fushin Allah, za su haɗu da ƙasƙanci a rayuwar duniya, kuma kamar yadda muka musu, duk wanda ya ƙirƙiri abin da Allah bai umarni da shi ba, haka ne zai faru da shi. Wallazina amilu sayyi'at, waɗanda suka aikata munana, summa tabu min ba'diha, sannan kuma suka tuba bayan wannan, wa amanu, suka ci gaba da tsayuwa a kan ayyukan da Allah ya umarni da su. inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim, tabbas ubangijinka bayan wannan tuban nasu mai yawan gafara ne, mai yawan rahama ne. Anan gurin Allah subhanahu wataala yana yawan faɗa mana cewa lallai kofar tuba a buɗe take. In dai mutum ya tuba kafin lokacin da za a rufe kofar tuba, Allah zai anshi tuban shi. Man taba qabla an tatlu'a ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alayh, duk wanda ya tuba kafin rana ta faɗi ta yamma, Allah zai amshi tubansa. A cikin suratul Nahl, thumma inna rabbaka lilladhina amilu as-su'a bi jahalatin ko thumma tabu min ba'di dhalika inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim. Anan ma Allah yana bayani cewa in dai ka tuba bayan ka aikata mummunan ayyuka, to Allah subhanahu wa ta'ala zai anshi tubanka. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana cewa koyaushe shi mai karɓar tuba ne komai yawan zunuban da kai, kamar yadda ya zo a hadisul kudusi, Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya kai ɗan adam, inda a ce zunubanka za su kai su taɓo sama, to in dai ka zo ba kai shirka ba, Allah zai gafarta ma. Duk wannan yana daga cikin rahamar Allah, kamar yadda zai zo nan gaba. Allah ya ce walam ma sakata.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرحمون.
Allah ya ce walamma sakata an musa al-ghadab akhadha al-alwah, bayan annabi Musa ya dawo ya same su suna bautar dan maraki, kamar yadda muka karanta jiya, annabi Musa ya fita ta yayi fushi, wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi, ya dinga jan dan uwansa ya rike kanshi, har ya ce mai yabna umma la ta'khudh bi liyyati ko kadaina rike gemu na, saboda ya rike gemun shi. Wannan yana nuna cewa annabawa dukan su suna da gemu, salsalat haba ya zama habar ka ba komai baje daga cikin sufofin cikakkun mutane, kuma za ka ga cewa har ma waɗanda suke ba cikakku ba sun yadda cewa gemu yana daga cikin kamala. Yanzu inda za a haɗa a masallacin tasha ko a masallacin kan hanya, a zo za a yi sallah ba wanda ya san kowa, wannan ya zo ta can, sai aka ga wani mutum mai gemu a ciki, nan da nan za a ce ustaz bismillah, saboda su ma mutane sun yadda cewa gemu yana daga cikin kamala, koda ko wanda bai da gemu to ya yadda cewa tabbas ka shigo mana kai guri, har wanda bai da gemu ya yadda cewa gemu yana daga cikin kamala. Saboda haka shi yace, yasa yace la taqus bilhiyati wala bira'ati, ka daina rike gemu na wala bira'ati, ka daina rike min kai. Saboda me? Saboda kar abokan gaba su mana dariya. Wala tusmit bi al'ada'a wala taj'alni ma al-qaumiz zalimi, ina fatan mun gane. Shi yasa yace walan ma sakata an Musa al-ghadab, lokacin da annabi Musa ya zamanto cewa ya samu nutsuwa fushinsa ya tafi, akhadha al-alwah, walan ta'allana at-taura, wasu suka ce guda bakwai da ya jefar da su sai ya ɗauke su. Ma wasu malaman tafsiri sun ce bayan ya jefar da su an kwace mafiya yawancinsu, wasu suka ce ɗaya bisa bakwai kawai aka ban mata. Saboda haka wasu abubuwan na rahama da sauransu duk Allah ya ɗebe su, aka ban mai hukuncen, shi yasa hukuncen suke da tsanani. Wasu ma suka ce an dawo mai da su, in muka ce an dawo mai da su sai ya zama fassarar da wasu malaman suka faɗa da suka ce ma'anar wasi nuskati ya hudan wa rahma, ma'ana a nuskata, ma'ana a taurar da aka sake dawo mai da ita, wacce aka kwafa, wacce kwafi ce daga waccan, akwai rahama, akwai kuma shiriya. Ina fatan mun gane. Wasu kuma malaman suka ce a wafi nuskati ya ba wai yana nufin cewa wacce aka yi ta biyun ba ne, a'a yana nufin cewa ita asalin at-taura ai daga lawhul mahfuz aka ciro ta, tunda a lawhul mahfuz akwai komai da komai, ko ma farraqna fil kitabi min shay, sai ya zama wa fi nuskatiha, ai ita wannan at-taura da aka dauko ta daga lawhul mahfuz akwai hudan, akwai shiriya, wa rahma, akwai rahama, lil ladina hum li rabbihim yarhabun, amma ga mutanen da suke jin tsoron Allah. Saboda haka waɗanda suka san Allah suke jin tsoronsa, su azi yake amfana, ba iya at-taura ba, har al-qur'ani ma. Inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u, waɗanda suka san Allah su ne suke jin tsoron Allah. A suratul baqara aya ta farko ko aya ta biyu a ruwayar warshu, hudan lil muttaqin, Allah madaukakin sarki yace shi al-qur'ani shiriya ne amma ga masu tsoron Allah. Wa ma yaqiluha illa al-alimun, ba wanda yake hankaltar wannan ayoyin sai masana. Inna fi zalika la zikra liman kana lahu aw alqa sam'a. Ina fatan mun gane. Saboda haka yace inna fi zalika la zikra, akwai wa'azi a cikin wannan, amma wanda yake da zuciya. Da haka wannan yana nuna mana cewa shi wa'azi da abubuwa yana amfanar mutanen kirki ne kawai. Waktara Musa.
وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ
نَعَمْ
أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
واختار موسى قومه لو موسى الله مرغجين زرقي يا أمر تشي يزعقو متن سبعين ورندراسو ركاشي يزانا دا الله ina fatan mun gane saboda haka da suka je wajen haduwa da Allah subhanahu wataala sai suka wuce gona da ni saboda sun ji zancen Allah ga annabi Musa sai suka ce kai Musa ai mu so muke fa mu ga Allah ma kurukuru ba za mu imani da kai ba sai mun ga Allah kurukuru wai kultu ya Musa
wai kultu ya Musa lan mina laka hatta nara Allah jaharatan fa aqadakum sa'iqa
ku ambata lokacin da kuka ce Allah yana gayawa yahudin yanzu dan su san abin da kannun su suka yi na shegantaka Allah subhanahu wataala ya ce ku ambata lokacin da kuka ce ya Musa lan nu'mina laka mu ba za mu imani da kai ba hatta nara Allah haske mun ga Allah ido da ido ido da ido wannan kuma yana daga cikin manya-manyan abubuwa yana daga cikin abubuwa masu girma saboda Allah bai mutane su iya ganin Allah a duniya ba la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir kuma daga cikin hikimomi wallahu alam na rashin ganin Allah wannan shine zai nuna wanda zai yi imani da Allah duk da bai gan shi ba bai ga abin da Allah ya tanaza ba saboda ya samu lada da yawa yanzu wasu abin da ya sa ba su imani da Allah ba shine saboda ba su taɓa ganin Allah ba saboda ba su taɓa ganin aljanna ba su taɓa ganin wuta ba amma inda za a kawo wuta a ajiye ta a duniya ba wani mutum da ba zai imani ba amma saboda Allah ya ɗaukaka darajar waɗanda ya zamanto cewa sun yi imani ba su ga Allah ba su ga abin da ya tanaza ba shi yasa abubuwan suke haɓoye shi yasa Allah ya siffanta mu me da Allah zai yi mu bil gaibi ko waɗanda suke imani da gaibi ba wanda ya taɓa ganin aljanna a cikin mu ba wanda ya taɓa ganin wuta ba wanda ya taɓa ganin Allah saboda haka ganin Allah yana daga cikin abubuwa masu girma shi yasa Allah yake nuna annabi sallallahu alaihi cewa ai sun yi abin da yafi wannan abubuwan da suke annabi sallallahu alaihi nafila ne akan abin da kakannin su suka yi alarma a wace aya shafi na 21 a suratul nisa'i wani shafi ne na 21 alarma aya ta biyun ƙarshe a shafi suratul nisa'i shafi na wani din kalifa na'am shafi nawa ne a suratul nisa ina tambayar ku na'am a me za a duba kuma a wannan irin tari biyu kuma suratul nisa tana da shafi kusan 30 izu uku ne aya cikin suratul nisa tana da shafi kusan 30 layika ne babu shafi 30 to kaga yanzu wannan ayar da muke nema afwan tana cikin shafi na 26 aya ta biyun ƙarshe a shafi sai zama shafi na 26 shine shafin la ilaha illallah sai zama ayar da take ta biyun ƙarshe yas'aluka
yas'aluka
ahlul kitab
يسألك أهل الكتاب أن ينزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم
na'am saboda kaga nan gurin kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa da suka roki wannan suka ce sai sun ga Allah ido da ido kawai sai Allah ya kashe su saboda babban abu ne ina fatan mun gane shi yasa yake falan ma a kaza tumur rajfat lokacin da tsawa ta kama su. A suratul nisa'i kuma sa'iqa tsawa ta kama su. Annabi Musa hankalin sa ya tashi saboda zababbu ya fito da su. Ya fito da zababbu kuma yanzu ya ce duka sun mutu. Kaga akwai damuwa. Annabi Musa hankalin sa ya tashi dinga roƙon Allah. Shine ya ce rabbi law shi'ta ahlaktuhum wa iyyaya min qabl. Rabbi law shi'ta ahlaktuhum min qabl wa iyyaya. Ita Allah ai da tun kafin mu karar sunan da ka kashe mu duka. Da wannan abin ya fi min sauki. Saboda yanzu ina koma me zan ce muku. Sai da aka zabo kowanne bangare aka zabo mutane. Kowanne bangare aka zabo mutane aka tattara mutum 70. Aka zabo mutum 6. Saboda haka shine Annabi Musa ya ce rabbi law shi'ta. Law shi'ta ahlaktuhum min qabl wa iyyaya. Ai Allah tun da gida ma tun kafin mu karar sunan da ka so da ka kashe mu mu duka. Atuhlikuna bima fa'ala sufa'u minna. Yanzu ya Allah sai ka halakar da mu saboda abin da wawayen cikin mu suka yi. Inna illa fitnatu. Ya Allah wannan jarrabawa kace. Mana kowa yadda Allah ya so ya zama haka zai zama. Tudillu biha man tasha. Allah madaukakin sarki kana fatar da wanda ka so. Kana fatar da wanda ka so. Saboda komai a hannun kai. Wa tahdi biha wa tahdi man tasha. Kuma kana shiryar da wanda ka so. Saboda haka wannan yana nuna mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala shiriya a hannunsa take. Shi yasa ya ce da nan sassaran innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi. Ba ka iya shiryar da wanda ka so ba. Allah shi ne yake shiryar da wanda ya so. Ina fatan mun gane. Saboda haka shi yasa Annabi Musa ya ce atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatukum. Tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Yace anta waliyuna anta waliyuna faghfir lana warhamna. Allah kai ne majibincin lamuran mu. Faghfir lana saboda aka kai mana gafara. Warhamna kuma kai mana rahama. Wa anta khairul ghafirin. Duk wani me ya fa'a duk wani me yin gafara to bi kai ka ba. Shine ma'anar wa anta khairul ghafirin. Shi yasa kamar yadda na ce muku in kuka karanta wahalar da Annabi Musa ya sha da mutanensa. Ta fi wahalar da ya sha da Fir'auna. Ban ce ta fi wahalar da mutanensa suka sha da Fir'auna ba. A fahimci magana ta da kyau. Shi bai zauna da Fir'auna da yawa ba. Ya zauna da Fir'auna yana yaro da ya zo ya kashe rai ya gudu. Bayan ya dawo kuma tsayo zaman su da Fir'auna bai daɗe ba. Aka yi wannan mubaraza da shi da masu sihiri. Da masu sihiri suka gane komai daga Allah yake suka yi imani. Shi kenan kuma ba jimawa Allah madaukakin sarki ya halakar da Fir'auna aka tseratar da Annabi Musa ya sha wahalar su. A suratul ma'ida ya zo ya ce su fita su je su yaƙi. Suka ce iza ba anta wa rabbuka faqatila. Ku je kai da ubangijinka ku yaƙi inna hahuna. Inna hahuna mu muna nan a zaune. Kuma yadda za a gane kusan dukansu ne suka faɗi haka. Ya ce rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah ba wanda zan iya sawa ya yi wannan yaƙi illa nafsi wa akhi. Daga kaina sai kuma a ɗan uwana. Saboda haka ba yanzu Allah muna neman ɗaukinka. Ina fatan mun gane. Su a taƙaice Annabi Musa ya sha wahala. Sai ce waktu lana.
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا
نعم
فتأكدها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون
والذين هم بآياتنا يؤمنون نعم Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa nan Musa ya ci gaba da cewa waqtub lana fi hadhihi dunya hasana ya Allah ka ba mu rayuwa mai dadi a duniya yana daga cikin fassarori mafi kyau da aka yi wa wannan gurin waqtub lana fi hadhihi dunya hasana ya Allah ka ba mu rayuwa mafi kyau a duniya wa fil akhirati haka nan kuma ka ba mu rayuwa mai kyau a lahira inna hudina ilai ya Allah mun tuba zuwa gare ka ina fatan mun gane saboda haka Allah ka ba mu rayuwa mai dadi a duniya da lahira inna hudina ilaika inna tubna ilaika saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya bashi amsa yace azabi usibu bihi man asha ita azabata duk wanda naso zan yi masa saboda haka tun kafin ya zamanto cewa an halicci duniya Allah ya ware wanda za su shiga wuta da waɗanda za su shiga aljanna tunda ya halitta ya ɗebo su ya ce ha'ula'i ilal jannati wala ubali wa ha'ula'i ilal nari wala ubali waɗannan ƴan wuta ne ba abin da ya dame ni waɗannan kuma ƴan aljanna ne saboda haka duk wanda ya shiga wuta Allah ya shigar da shi wuta da adalci saboda dama mallakar Allah ne duk yadda ya ga dama zai yi da abin da ya halitta ina fatan mun gane idan Allah ya kona ka to dama na shi ne saboda haka shi yasa kamar yadda mai risala ya faɗa Allah zai shigar da wanda ya so wuta bi adli zai shigar da wanda ya so aljanna da me bi fadli saboda haka duk wanda ya shiga aljanna falalar Allah ce sai ya ce wa rahmati wasat kulli shay ita kuma rahamata ta yalwaci komai rahama Allah subhanahu wa ta'ala ta yalwaci komai kowa da ka gani a duniya komai da ka gani a duniya to akwai rahamar Allah tattare da shi shi yasa yana daga cikin sunayen Allah akwai ar-rahman akwai ar-rahim akwai ar-ra'uf waɗanda dukkan waɗannan akwai al-latif duka waɗannan sunayen guda hudu kowanne yana nuna tausayin Allah da jinƙan Allah rahama Allah subhanahu wa ta'ala ta gama komai da komai annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah ya halicci rahama Allah ya halicci rahama har kashi ɗari sai ya sauko da kashi ɗaya ya riƙe 99 wanda wannan ɗayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita ne har dabba take jin ƙanɗanta in za ta taka ɗanta in ya zamanto cewa za ta taka ɗanta sai ta ɗage ƙafarta saboda rahama Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama ne wanda kuma rahamarsa ta tattara har safirai ta tattara har waɗanda ba su yi ƙauya ga Allah in ka kalla za ka ga haka a fili saboda idan ka duba ka lura kai nazari za ka ga hatta wanda yake arni an yi umarni ka kausata masa, ba a so ka kausata masa murya. Wata rana Yahudawa suka zo suka shigo gida Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce assalamu alaikum. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alaikum. Sina na Aisha ta gaya musu maganganu masu zafi, saboda assalamu alaikum yana nufin me? Mutuwa ta tabbata gare ku. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haba Aisha. Sai ta ce baka ji abin da suka faɗa ba ne? Sai ta ce baki ji ni abin da na gaya musu ba ne? Baki ji abin da na gaya musu ba ne? Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da nana Aisha, ya ki Aisha irfiki. Ya ki Aisha ki dinga tausasawa. Fa inna Allah idza arada ahla baitin bi khairin dallahum ala rizq. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala idan ya nufi mutanen gida da alkhairi, to sai ya nuna musu tausasawa. Dan haka yana daga cikin sunayen Allah Rafiq. Kaga sunaye biyar kenan yanzu muka lissafa, waɗanda duk suna nuna tausasawa da rashin tsanantawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta a wani littafi wanda yake can sama a tattare da shi, inna rahmati ghalabat, a wata ruwaya sabaqat ghadabi, rahamata ta riga fushina, ko kuma rahamata ta rinjayi fushina. Don haka yana da matuƙar amfani kowa ya sani, kowa ya yi nazari, ya gane cewa lalle rahamar Allah tana da faɗi da yawa. Duk mutumin da yake jin tausayin mutane, to shi ma Allah zai tausasa masa. Allah yana cewa inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin, rahama Allah tana nan kusa da waɗanda suke masu kyautatawa. Allah subhanahu wa ta'ala yana jin kan waɗanda suke jin kai. Irhamu man fil ardi yarhamukum, ku ji tausayin waɗanda suke ƙasa, wanda yake sama zai ji tausayin. Kaga da yake bayani a kan shi ya fi kowa sanin abin da ya halitta, sai siffanta kanshi da mai tausasawa. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Tabbas Allah ya san abin da ya halitta, wa huwa al-latifu, Allah mai tausasawa ne, al-khabiru, gwani ne Ubangiji wajen iya ba da labari. Saboda haka lallai yana da matuƙar amfani mu gane wannan girman na Allah subhanahu wa ta'ala. Mu gane yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da labari, da kuma yadda yake tausasawa a al'amura na yau da kullum. Jagorori da shugabanni suna buƙatar su zama masu tausasawa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa, ya Allah, duk mutumin da ya zamanto cewa ya jibinci wani abu, ya jagoranci wani abu daga al'ummata, idan ya tsananta musu, ya Allah shi ma ka tsananta masa. saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala rahamarsa ta yalwaci komai da komai, kuma babbar rahamar Allah ma za ta zo ne rana da kiyama. Saboda yanzu duk rahamar da ake amfani da ita a duniya guda ɗaya ce a cikin guda ɗaya, guda 99 sai ranar alƙiyama Allah zai zo da ita. Saboda kamar yadda ya zo a cikin hadisi, za a zo a ce da Allah subhanahu wa ta'ala shafa'atil mala'ikatu wa shafa'an nabiyyun wa shafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Mala'iku sun yi ceto, mu'minai sun yi ceto, annabawa sun yi ceto, ba wanda ya rage ya yi ceto sai wanda ya fi kowa rahama. Ina fatan mun gane. Saboda haka yana da matsar amfani mutum shi ma a rayuwarsa ta yau da kullum ya zamanto ne tausasawa. Masu wa'azi suna buƙatar tausasawa, suna buƙatar ya zamanto cewa suna amfani da kalmomi waɗanda za su jawo mutane, ba waɗanda za su kore su ba. Inna ma bu'istum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. An aiko ku ne domin ku zamanto masu sauƙaƙawa, wa lam tub'athu mu'assirin, ba aiko ku don ku dinga tsanantawa. Saboda haka Mu'az bin Jabal ya ja mutane da suratul Baqara, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa afattanun anta ya Mu'az, afattanun anta, kana so ka zama fitinanne ne wanda zai fitini mutane ya wahalar da su, ya kai Mu'az. Saboda haka Allah ya aiki Annabi Musa da Fir'auna duk da kangarewarsa, kuma Allah ya san a cikin iliminsa ba zai taɓa yiwuwa ya zamanto cewa ya yi imani ba. Kuma duk da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce faƙula lahu ƙaulan layyinan, ku gaya masa magana mai taushi. Don haka kamar yadda Allah yake da rahama, ana so bayin Allah ma su zama masu tausasawa. Shi ya sa wani daga cikin Larabawa yake cewa da ɗansa ya bunayya innal birra shay'un hayyinun wajhun qaliqun wa lisanun layyinun, yace ba wani abu bane kyautatawa illa sakin fuska da kyakkyawan magana. Saboda haka shine Allah yake cewa nan wa rahmati wasi'at kulli shay, rahamata ta yalwaci komai da komai. Bas aktubuha lil ladina yattaquna, amma ita wannan rahamar ranar alkiyama zan tabbatar da ita ga masu tsoron Allah kawai. So wa rahmati wasi'at kulli shay, a fassarar da wasu malaman tafsiri suka yi sai ya zamanto cewa a duniya, wannan shine ake fassara ma'ana ar-rahman, cewa ar-rahman shine wanda rahamarsa ta yalwaci kowa, ar-rahim kuma shine wanda rahamarsa ta keɓanci mu'minai a lahira. Wa kana bil mu'minina rahima, ina fatan mun gane. Saboda haka fasa aktubuha, zan tabbatar da ita lillazina yattaquna, waɗanda suke jin tsoron Allah. In aka ce tsoron Allah yana nufin aikata abin da Allah ya yi umarni da kuma hanuwa daga abin da Allah ya hana. Amma saboda mahimmancin abubuwan nan sai Allah ya ƙara maimaitawa, sai ce wayutuna zakata, kuma suke ba da zakka. Ba da zakka yana cikin takawa, ba da zakka yana daga cikin takawa. Amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wayutuna zakata, kuma suke ba da zakka. Saboda ba da zakka yana da wahalar gaske, saboda mutum zai cire daga cikin dukiyar shi, wanda kuma cire dukiya wani abu ne wanda yake da wahalar gaske. Ba kowa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da cewa zai iya cire kuɗinsa ba. Galibin mutane ba za su iya fitar da kuɗinsu ba. Akwai waɗanda suke in suka tashi raba zakka sai wannan ya ba yaran wannan, shi ma wancan sai ya ba yaran wancan kaga shi yasa zakka take da wahalar gaske shi yasa Allah subhanahu wataala dini ma da yawa ba saboda ya san yadda ya halicci dan adam Allah subhanahu wataala ya wajaba zakka ga duk mutumin da yake da nisaji idan shekara ta zagayo idan kuɗi ne sai sun kai dinari 20 wanda yanzu ya karamma miliyan 10 idan zakkar dabbobi ce ana kasafta ka kuɗi gida 40 a fitar da kashi ɗaya idan zakkar dabbobi ce in raƙuma ne to daga 5 ake fara fitar da akuya idan ya zamanto cewa kuma shanu ne to in sun kai guda 30 sai a fitar da sa dan shekara ɗaya wanda ya shiga shekara ta biyu idan ya zamanto cewa kuma akuya ce ko tunkiya to ita kuma in ta kai guda 40 sai a bada ɗaya haka za a ci gaba da bada guda ɗaya har su kai guda 100 ina fatan mun gane sai sun ɗora daga 100 ne za a fara bada guda biyu ana bada zakka ga ɗayan sunfi guda 8 kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a surat at-tauba Allah ya makaranta mana shafi na 10 a surat at-tauba
inna sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha وفي الرقاب والقائمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
لا أنا أبا ثلاثة نبي أنا أبا مسكيني لو كان أبا وند أكسى شرب زكاة saboda ana bawa kafirai waɗanda ake fatan za su musulunta na biyar wanda aka ɗora wa fansa aka ce in ka kawo kaza to ka zama ɗa za a iya taimaka masa don ya biya wannan fansar na shida ana bawa waɗanda ake bi bashi wanda ake bi bashi ko da mai wadata ne in ya kasa biya ana iya bashi zakka ya biya na bakwai ana ba da zakka ga waɗanda suka fita yaƙin dawowar kalmar Allah na takwas ana ba ɗan tafarki wanda guzurinsa ya yi amma wasu suna ganin in mawadaci ne to in ya je garinsa zakkar da ya amsa zai dawo da shi ina fatan mun gane saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce fasa aktubu halin lazina ya taku zan tabbatar da ita ga waɗanda suke tsoron Allah wai utuna zakata ke ba da zakka in mutum ya ba da zakka to ya fitar da sharrin dukiyarsa daga gare shi don gabar da ma sharri ne ina fatan mun gane kuma wallahi in dai mutum yana bayarwa Allah zai taimake shi za ka dinga ganin albarka tana zubo maka ta ko'ina za ka dinga ganin Allah yana maka tagomashi ta inda ba ka zato saboda haka ma naqasat malun min sadaqa dukiya ba ta taɓa raguwa ba ta hanyar zakka na ga gwamnan Katsina yana ba da zakkar shi ta miliyan 50 yana cewa tun sanna ya fara ba da zakka duk shekara sai zakkar shi ta ƙaru su kaga wannan tabbatar da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ne wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abinda kuka ciyar saboda Allah sai Allah zai mayar da shi to kuma wancan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukiya ba ta taɓa raguwa ba saboda zakka wallazina hum bi ayatina yu'minun kuma waɗanda suke imani da ayoyinmu. Idan aka karanta musu ayoyin Allah, sun yi imani da su. Imani da ayoyin Allah ya haɗa da gaskata su, ya haɗa da yin aiki da abin da suka ƙunsa. So iya gaskata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala iya shi kawai ba zai isar ba. Dole sai waɗannan ayoyin ka yi reflecting ɗinsu a ayyukanka na yau da kullum. Ina fatan muna gane. Shi yasa yace fasta'tubu halil ladina yattaquna wa yu'tuna zakata walladhina hum biayatina yu'minun
alladhina yattabi'una rasula nabiyyan ummiyan alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil
na'am
ya'murun بالمعروف وينهاهم عن المنكر
حكا
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
حكني
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ونصروه واتبعوا
نعم الله سبحانه وتعالى yake fadan karin sukofin su wadannan mutanen wadanda suke yin imani da Allah sai Allah yake cewa allazina yattabi'una rasulan nabiyya sune waɗanda suke bin manzo annabiya kuma annabi. Me ya bambanci tsakanin ar-rasul da kuma annabi? Lashe Allah ya haɗawa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwan duka. Me ya bambanci tsakanin su? Ai sani. Na'am. Yace rasul shine wanda aka bashi shari'a kuma aka aike shi yayi sadda yake zuwa wasu ko shi kuma annabi fa kawai annabi ne yaza annabi Yusuf annabi ne ko rasul ne to jama'a aka aiko shi wala ƙil kana da wani definition ɗin? Shi kuma rasul? To shi tarifin da mala ƙil ya faɗa? Shine annabi shine wanda aka aike shi zuwa mutanen da dama suna da shari'a shi kuma rasul shine wanda aka aike shi zuwa mutanen da ba su da shari'a ina fatan mun gane to kai kuma ba Allah me kace ta malan aqilu ko ta malan shi ma mala aqilin kusan haka ya fada so wancan tarifin da ka fada ya sunan ka mala mala amina ala san wancan tarifin da ka fada shine tarifin da ya shahara a islamiyu akwai wani littafi da ake karantawa a islamiya ya sunan shi na hayatul islam haka yake a hayatul islam shi kuma wannan wanda mala aqilu ya fada tarifin ibnu taymiya ne wasu suna ganin kuma kamar ya ci a takaice dai rasul ya fi annabi kuma din rasul suna cewa nabiyun ne amma walaysa kullu nabiyin rasul al-ummiya shi wannan annabin da suke bi ummiyi ne idan aka ce ummiyi shine wanda baya rubutu ko kuma bai iya rubutu ba bai iya wannan shi ake kira ummiyi idan sabba ummiya sabba ce ta larabawa ko da yawa daga cikin su Allah ya ce huwa allazi ba'atha idan zuba ummiya asalinta na kasuci a ce mutum baya iya rubutu baya iya karatu wannan kamala ce ko na kasu ne na'am na kasu ne amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam zuba ummiya kamala ce a wajen shi amma a ragowar mutane tawaya ce a ce kai ummiyi ne alaramma me yasa ya zama kamala a fahimtar ka karanta mana aya a cikin suratul ankabut shafi na hukun ƙarshe aya ta biyu a shafin shafin wala tujadilu to aya kuma kun da tulumin
wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqtu bi yaminik idan la taban mutirun
Allah yace wama kunta tatlu min qablihi min kitabin kai dama can ba abin da kake iya rubutawa ba abin da kake iya karantawa na littafi wala takhutuhu bi yaminik kuma ba ka rubutawa idan lartabal mubtilun da mutanen banza sun yi kokonto akan wannan qur'ani mana yanzu annabi sallam da ya zama bai iya karatu bai iya rubutu ba to wannan qur'anin da aka kawo dole ka yadda cewa daga wanda ya halitta yake saboda ba zai iya yiwa ya koye shi cikin dan wannan lokacin ba a ce rana ɗaya mutum ya zama malami ba zai yiwu ba saboda haka shi da aka zama da shi ummi baya iya rubutu baya iya karatu wannan ya taimaka na wanda Allah ya nufe shi da shari'a ya yadda da alqur'ani daga Allah yake wanda inda an bawa wani mutum wanda dama an san shi malami ne kamar yadda Allah ya faɗa yace lartabal mubtilun da mutanen banza waɗanda suke ɓatanci da sun yi kokonto to amma da Allah ya zama da shi haka sai ya zama to kowa ya san ba zai yi ya kirkiro shi ba ina fatan mun gane Allah ya ba mu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayin Allah na gari za mu sake dawowa wannan ayar gobe insha Allah akwai mutane da suka tattauna suka yi magana game da fatawarmu ta ƙarshe ta jiya akan shugabanci da bala'in da yake cikin shugabanci da kuma siffofin da ya kamata shugaba ya zama ya kafanta da shi duk da za a yi zaɓe na 2023 a 2022 kenan lokacin ana zafin campaign akwai littafin da muka rubuta wanda sunan littafin siffofin jagora na gari guda 30 a musulunci wanda kuma littafin mun bawa profesa a ɓangaren administration ya yi bita Professor Suleiman Abdullahi Karwai sannan mun ba wa dakta a ɓangaren ilimin aƙida saboda shugabanci a ɓangaren aƙida yake a musulunci shi ma ya masa bita saboda haka wanda yake so ya duba cikakken bayani wanda muka yi jiya akwai wannan littafin namu mai shafi 70 idan muka rubuta wanda in mutum ya karanta in yana so ma ya tsaya takara ko yana so ya zama wani abu zai iya ganin ko yana da quality sun ko kuma Allah bai masa ba saboda ka duba Abu Zar al-Ghifari daga cikin mazhabobin Abu Zar al-Ghifari shi yana da mazhabar duk kudin da ka samu a ranar zaka kashe su in dai ka bar wani abu a account dinka ko alalika ka kai gobe ka aikata haram amma duk da haka nan social media ce mai kayya jagoranci ko mutum shi to kaga wannan ya nuna cewa shi shugabanci ba iya ilimi bane za ka ga da ilimin muka fara amma ba iya shi bane sufofi ne har guda 30 kuma yana da kyau mutum ya karanta wannan ba wai dan tsayawa takara ba har shugabanci na gidanka ma to kana buƙatar ka san quality din da ya kamata shugaba ya siffanta da shi ba wai iya akan zabi aka wallafa wannan littafin mai suna sufofin jagora na garba a har jagorancin gidanka da jagorancin office da kuma jagorancin kai ko jagorancin bude bakin nan masallacin aka baka yana da kyau mutum ya san quality din yadda ya kamata mutum yayi mu'amala da mutane za iya samun littafin aure da ba shi da yawa ko tamba kabar mu ji ta ba ha wai liman yana cewa ya rahman kuna cewa ya allah ya fi kyau su shiru amma an tun ce ya allah din ma ba komai duk allah ake wa kirari saboda a yi shimfiɗa na abin da za a roƙa na'am duk zunubin da yake da haddi to in aka yi wa mutum shi ke ne na'am wa'alaikum salam da sadaka da kyauta wacce ta fi lada kamar sadaka za ta ci amma duka ana son su saboda galibi in mutum ya yi kyauta zai iya riya amma sadaka galibi don Allah kawai ake bari mu rufe da kai ya ce yana da kudin marayi a hannunsa ba yana tsoron kai gashi zai iya sayan wani abiya ajiye ko ya ba wani ya juya na fi gamsuwa ka sai musu wani abu ajiye musamman fili ko gida wanda ya fi garanti saboda wasu ba su da amana wani mai wa'azin turmi ya ce wai inda za a yi parking da katuwar tirela a cikin wannan katuwar tirela din akwai 'yan dubu-dubu a dinga cewa haram 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 ya ce wala kafin faduwar rana ta ƙare aka ce to mala hadda ka ya ce to ni ɗin na Allah ne aka gaya muku ina faɗa muku sun saboda haka yadda Allah ya ce wa ƙalilun min ibadiyash shakur yan kaɗan ne a cikin bayina mutanen kirki haka yake a aikace saboda haka in dai zai yiwu abin da ya fi gaskiya shi ne gara ka siya musu wani abu Allah ya ba mu dacewa rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك